Sashen Hausa na Amurka ke sauraro kan mita 25, mita 21, sai kuma kan mita 16, sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Far'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Aliyu Mustafa na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin saduwa da ku a wannan yammaci na Asabar ga kanun labarai nan.
To Malam Ibrahim, yau yammacin nan 82 da aka safo na Chibok sun haɗu da iyayensu a Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya samu lambar girma mafi fifiko a Saudi Arabia inda yake ziyara. A Libya an kashe mutane kusan 140 galibin su soja. Sannan Iran ta sake zaben Hassan Rouhani a matsayin shugabanta.
To madalla, kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai, dazu iyayen dalibai mata na Chibok 82 da aka sako kwanakin baya suka ido hudu da ƴaƴansu. Zamu tuntuɓi wakiliyarmu Madina Dauda Abuja domin jin ƙarin bayani. A Lagos, wata kotu ta mallakawa gwamnatin tarayya wasu ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumar EFCC ta kama bayan da aka kasa samun wanda zai fito ya ce nasa ne. Idan da lokaci akwai mu tafi da rahoto kan ra'ayoyin 'yan Nijar game da ziyarar da shugaba Donald Trump yake a ƙasar Saudiya. Ibrahim Kalmasi Garba kuma yana tafi da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a, barkan ku da wannan lokaci. A karon farko yau an haɗa 'yan matan Chibok ɗin nan 82 da aka sako daga hannun ƙungiyar Boko Haram tare da iyayensu a wani ƙaramin shagali da aka yi Abuja, babban birnin ita Najeriya ɗin. Su wannan yaran suna cikin ɗalibai mai 176 da aka sace su daga makarantarsu a can Chibok a shekarar 2014. Daga baya ne aka sako su wa'annan na baya-bayan nan bayan musayar da hukumomi suka yi da 'yan Boko Haram ɗin, inda suka maida musu wasu mutanensu da ke hannun ita gwamnati, su kuma suka sako 'yan matan. A cikin watan Oktoba ma an sako 'yan mata 21, wasunsu kuma 'yan matan su ne da kansu suka gudu. Sai dai har yanzu akwai 'yan mata fiye da 100 da ke ci gaba da zama a rike, ko da yake gwamnatin ta Najeriya ta ce tana ci gaba da kokarin neman su. A yau Asabar ne Sarki Salman bin Abdulaziz na Saudiya ya bayo shugaban Amurka Donald Trump lambar girma mafi daraja ta Saudiya, lokacin da su biyun suka gana a fadar shugaban na Saudiya da ke Riyadh, babban birnin ita Saudiya. A yau ne shugaban Trump ya isa ƙasar ta Makka domin soma ziyarar shi ta farko zuwa ƙasashen ƙetare tun bayan da aka zaɓe shi. Shi kansa sarkin Saudiya Salman ne da kansa ya je hajjirgin, wato filin jirgin sama, ya tarwa Trump da matarsa Melania lokacin da suka sauka. An yi ɗauki matsanantan matakan tsaro a filin jirgin saman, inda aka warwatsa sojoji da yawa da makamansu. A duk tarihin Amurka dai ba a taɓa samun shugaban Amurka da ya fara kai ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ƙetare da share fage da ita Saudiya ba. Ha kuma abun yana da ƙarin ban mamaki idan aka yi la'akari da kalamai da kuma matakan da shi Trump ɗin ya ɗauka a kan musulmi, wanda ya barazana zai ma hana musu shiga cikin Amurka ɗin. To sai dai kuma yayin da yake fara wannan balagurin farko na shi zuwa ƙasashen duniya, a nan Amurka farin jinin shi Donald Trump ɗin a wurin Amurka sai da raguwa yake yi. Har ma tagomashin na shi ya yi faɗuwar da aka ce bai taɓa yi ba tun bayan da aka zaɓe shi ko a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar sunan Republican da suka zaɓe shi. Sakamakon binciken da kamfanin dillancin labaran Reuters da kuma cibiyar PSOS suka nuna ko kuma suka ɗauka, ya nuna cewa kashi 38 cikin 100 na Amurkawa ne kacal suke goyon bayan Trump a yanzu, yayin da kashi 56 cikin 100 ke cewa ba sa jin daɗin kama ludayinsa. Sauran kashi 6 ma cewa suke ba sa da tabbas na ainihin yadda suke ji game da shi. An dai ɗauki ra'ayin mutane kamar 2000 ne a tsakanin ranakun 14 zuwa 18 ga watan nan na Mayu, lokacin da abubuwa kala-kala suka yi ta faruwa da ke da alaƙa da shi Trump ɗin. Alimisali, ranar Litinin aka fasa kwancewa shugaba Trump ya bayo jami'an gwamnatin Rasha wasu bayanan asiri na Amurka. Kashe garin Talata aka ce tsohon shugaban FBI da aka kora, James Comey, ya bayyana cewa Trump ya yi ta matsa mishi lambar lalle jingine binciken da yake akan alaƙar kwamitin zaɓen Trump ɗin da Rasha. kafin ranar Laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ba da sarwar na dauni tsohon shugaban FBI din Robert Mueller da ya jagoranci gudanar da bincike akan wannan alaka ta Trump da Russia kafin Aramis Trump da kansa ya fito yana kuka cewa ana binsa da bakar yadiya kuma ba taba yiwa wani dan siyasa wulakanci kamar yadda ake mishi ba to muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa na Amurka a Washington A kasar Libya an kashe mutane akalla 141 da aka ce galibin su duk sojoji ne dake rundunar LNA dake karkashin jagorancin wani hafsoshi General Khalif Haftar a cikin halin da aka kai akan barkin sojan dake kudancin Libya jiya Juma'a. Wani kakakin rundunar ta LNA Ahmad Al-Mismari ya ga kamfanin dalancin labarin AFP cewa dakarun dake biyayya gwamnatin Libya din mai goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya su ne suka kai farmakin. Kakakin ce sojojin da aka kashe suna dawowa ne daga wani fareti saboda aka tafi ciki ba sa dauke da makamai lokacin da aka auka musu kuma aka sanar su kisan gilla aka yi musu nan take. Sauran wanda aka kashe din duk fararen hula ne dake yaki a barkin hukumar wanda kaddara ta rutsa da su a wurin. Sai dai tun jira jami'ar wato Tunisu jami'an gwamnatin na Libya suka layanci farmakin kuma suka musanta cewa suna da hannu a cikin sa. Sannan kuma gwamnatin ta ce za ta dakatar da ministan tsaro Al-Mahdi Al-Barkati daga aikin sa sai an gano gaskiyar abin da ya faru. Masu zabe a kasar Iran sun sake zabar Hassan Rouhani a wani sabon wa'adin shugabancin mulkin kasar. Tashar talabijin ta kasar ta ce ba da wata matsala ba Rouhani ya kada abokin takararsa wato Ibrahim Raisi mai matsanancin ra'ayi a zaben shugaban kasar da aka kammala da shi Rouhani din ya kwashi kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un. Rasu kuma ya karkare da kashi 38 mutane hudu ne da suka tsaya takarar shugabancin kasar. An ce saboda dimbin mutanen da suka fito jefa kodar a Latilas sai da aka kara tsawaita awoyin gudanar da zaben jiya Juma'a har zuwa 12 dare inda wasu masu jefa kodar suka share sa'o'i da yawa suna jira su kada kuri'un su. Rumfin zabe da fiye da 60,000 aka kakkafa ko ina kasar domin a bar mutane miliyan 56 da mu jefa kuri'un su a duk kasar. A ƙarshe babban attorney general na ƙasar Brazil ya shigar da ƙara a kotun kolin wannan ƙasar ta su yana ƙarar shugaban ƙasar da laifin cin hanci da rashawa da kuma neman hanawa shari'a ta yi aikinta a cewar ita kotun kolin. Zargin da attorney general Rodrigo Yanot yake yi ya biyo ne bayan wani ƙasar da aka ce an ji da ke nuna yadda shi shugaba Michel Temer ya yi ƙoƙarin ja wani bincike na mutumin da hana da aka yi da ake kiranta kawash birki. A cikin kasar din wanda jaridar Globo ta so mu ruwaito shi aka ji shugaban yana bada umarnin a biya wasu mankudan kudade na wata-wata ga wani hamshakin dan siyasa dake tsare a gidan yari. Shi kansa wannan dan siyasa mai suna Eduardo Cunha a da an ce babban kusa ne a jam'iyyar da ke mulki wanda kuma aka dauke shi aka daure shi a kurkuku bayan da aka kama shi yana jin hanci din.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga VOA. Toma da ladazin nan iyayen ƴan mata dalibai na Chibok su 82 da ƴan Boko Haram suka sako suka gana da ƴaƴan su a Abuja. Muna tare da wakiliyarmu Madina Dauda wadda za ta mana bayanin yadda wannan ganawa ta kasance. Madina kina sauraron mu?
Alhaji Ibrahim.
Me yawa kana a wajen ganawar?
To lallai iyayen nan sun gana da ƴaƴansu a yau din nan bayan azahar. Amma kuma gaskiya mu manema labarai mun samu cikas wajen shiga inda yaran nan suke da iyayensu. Domin ajiya da ake bayanin cewa za su zo, gwamnati za ta ɗebo iyayen daga Chibok na jihar Borno a kawo su Abuja domin su haɗu da ƴaƴansu. Ba a bayyana mana lokaci ba, ba a gaya mana kuma inda za su je su gana da ƴaƴan nasu ba. Sai dai a namu ƙoƙarin ne da muka fara samun labarin cewa za a gana da su a yau, muka je wajen muka yi ƙoƙarin kuma mu samu shiga domin mu ga abubuwan da ke wahana a wajen. Amma daga dai dukkan alamu akwai zaɓaɓɓun wasu ƴan jaridu da aka bar su suka shiga da muke kyautata zaton idan sun fito daga wajen duk bayanan da suka rarumo mu ma za mu samu daga wurin su sannan mu mida ma kafofin
ma sauraro kenan
domin su ji abin da ya wakana a wajen
to ma mun gode kwarai Madina damu sake tuntubai ki a cikin shirinmu na dare domin mu ji yadda abubuwa suka kasance wata babbar kotun tarayya Lagos ta malakawa gwamnatin tarayya kudi kusan naira miliyan 500 da hukumar EFCC ta gano a wani kantin canjin kudade wanda kuma mai shi ya kasa fitowa ya ce nasa ne duk da shelar hakan da aka yi ta yi ga baban gida Jibrin
wannan hukunci da babban kotun tarayya dake nan Birnin Lagos ta zartar da shine za a ce na farko da wata kotu ta fara zartarwa akan kudaden da hukumar EFCC ta kwace daga hannun wasu ƴan ƙasar da ake kyautar zaton cewa kudaden sun same su ne ta haramtattun hanyoyi kimanin naira miliyan 500 ne da hukumar ta EFCC ta kama a watan Aprilun wannan shekara inda kuma ta gabatar da kudin ga kotun tarayyar Najeriya dake nan Lagos domin neman kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade to sai dai a hukuncin da alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya zartar ya bada hukuncin wucin gadi na makonni biyu da kuma buƙatar hukumar ta EFCC ta gabatar da tallace-tallace a wasu jaridun Najeriya dake cigiyan wayannan kudade da aka gano to sai dai kuma bayan cikan wa'adin na makonni biyu babu wani da ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade shi kuwa har da wani mai suna Muhammad Tauhid da hukumar ta EFCC ta gabatar da sunansa a matsayin mai mallakan wannan shago na musayar kudaden kasashen waje da aka gano waɗannan makudan kudade a shagon nasa a hanzarin da ya gabatar a gaban kotu lawyer hukumar EFCC Idris Muhammad ya ce bisa doka tunda har wa'adin da kotu ta bayar ya cika ba tare da wani ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki waɗannan kudade ba kamata yayi kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya ba tare da bata wani lokaci ba kuma alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya amince da buƙatar lauyan hukumar ta EFCC inda ya mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade da yawan su ya kai miliyan 449.6 koya masana harkokin shari'a da kuma sharhi kan harkokin yau da kullum ke ganin wannan hukunci da kotun ta zartar ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama
kuma maganan cewa tunda bamu da wani tsari mai tsanani akan irin waɗannan mutane da suke satan kuɗi na gwamnati ko da an tadda mutun ya saci kuɗi na gwamnati sai ka ga nan da nan an bada shi beli babu wani hukunci mai tsanani a kansa kuma a ƙarshe ma ba za ka san inda wannan shari'a ya kwana ba to saboda haka matakar ba za a yi amending constitution yadda zai bada dama a samu doka mai tsanani akan waɗanda suka ɗebi kuɗin gwamnati ba to mu da ga akwai abin da ake kira ADR alternative dispute resolution wani gwamnati ya kamata ko kuma EFCC su dinga shigan alternative dispute resolution da irin wayannan barayi da ake samu ko kuma idan aka tafi kotu a yi abin da ake kira plea bargain da su ko kuma pre-trial conference to waɗannan za a yi su ne ba tare da al'umma na duniya ma sun san me yake ciki ba tsakanin su ne EFCC ko kuma kotu da waɗanda ake zargin sun ɗebi kuɗin gwamnati sai su wannan sulhu su fanci juna a da karbi kuɗi da suka tabbatar na tare daga hannun su ba tare da duniya ko kuma talakawa sun san me yake ciki ba ina ganin zai fi kyau akan yadda za a ji cewa yau an kama wani jami'in gwamnati ya ɗebi kuɗi na jama'a an tafi da shi kotu sannan a ƙarshe ba tare da an ji cewa an yi
yanzu haka dai masu lura da harkokin shari'a na ganin irin wannan hanya shine kadai ya rage wa hukumar ta EFCC da magwamnatin tarayyar Najeriya da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na kwato makudan biliyoyin naira da kuma kudaden kasashen waje da ake kamawa a cikin kasar wanda kuma ake alakanta su da kudaden haramun da walau dai jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suka wahure a baitul malin gwamnati to kowane shawara masu sharhi da lura akan harkokin shari'a ke da shi ga gwamnati ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam
dama doka ya riga ya tsara cewa idan aka samu idan akwai case da aka gabatar a kotu akan abin da shafi property to lalle wannan property dai idan har a ƙarshen case akwai adadin lokaci da zai dauka wanda idan babu wani wanda ya fito ya zo ya claim wannan kaya ko kuma wanda ya fito ya nuna cewa wannan kaya tashi ne to lalle automatically babu wani hamayya a ciki dole ne kotu doka ne ba da dama kotu zai mai da ta cikin aljihun gwamnati ko kuma zai mallaka gwamnati wannan kadara idan kadara ne saboda haka wannan hukunci da kotu ta yi wannan daidai ne yana bisa ka'ida kuma yana bisa kullum doka ya tsara
baban Jibrin murya Amurka daga Lagos
tare da baban gida yayin da shugaba Donald Trump ya fara ziyara aiki a kasar Saudiya masu fashin baki sun fara tufa albarkacin bakin su game da muhimmancin wannan ziyara a tattaunawarsa da wakilin musulmin Muni Barma tsohon jakadan Niger a kasar Libya ambassador Yusuf Bashir na cewa za ta yi wannan ziyarar ta inganta dangantaka tsakanin shi shugaba Trump din da kasashen musulmi
sai mu ci alheri mu duka da kyau tunda ba kasashe Amerika kuma zai zo Saudiya mun gode idan lokaci an ce Al-Bashir shi ma zai tafi an gayyace shi da yaji zai tafi ya san matsalar shi a gurin shi an yi taro da Al-Bashir kenan ya taka dokar SFAE an kuma yace a hudda shi daga taro Saudiya sun hudda shi ba to gashi ya dauki matakai yanzu muka ji a radio an yace duk kasar da take kasar doka da SFAE ka a gayyace ta to kasu wani shi wani iko ne yana gwada Saudiya ni ne bakonku amma kuma gidanku gidana ne ni zan ce wazi je amma shi zai ce ba wazi zuwa kai zo ba ba shi zai hodi ba Saudiya kuma ta hodi amma ya hodi kuma Saudiya zai bi
to Alhaji ya kake ganin ita wannan ziyara ta Donald Trump za ta iya canza abubuwa ko kuma ta ƙara canza manufar dangantaka tsakanin gwamnatin sa da kasashen musulmi
sai Saudiya ba ta canza komai da shi da Amerika da Saudiya dama tun minin san kana sank zamanin Roosevelt suka yi Virginia ku ban fitun kinku mun kuma mun bunkasa Wahhabiyya tun zamanin suka yi wannan tsarin ne don kenan tsarin su dare da nasara tare an wani shugaban tsarin iri ɗaya ne babu wani canji
ai ta wannan ya kamata kake ganin Donald Trump ya amfani da ita domin watakila tsawata ko shawartar kasar Saudiya ta dan janye daga yadda take tsoma baki yadda ake zarginta da tsoma baki a cikin wasu yaƙe-yaƙe da ake yi a kasashen Laraba
to wannan shi kane shine dan bangaren alheri a cikin Donald Trump an akwai abin kirki dige cikin shi tunda kuwa bai sa ban kirki wannan shine yanzu hankalin shi da nasoron shugaban Amerika ya canza ba ɗaya bane an gazo kasa ba ra'ayinka bane ra'ayin kasa kake bi a campaign ka hadan kuke so Amerika ha akwai ra'ayin kasa to shine zai ra'ayin kasa iya dan canza musamman ma da ba rasha karhi to dan an yace ma kamar Syria in Syria zasu hudu waje zasu daga baya kuma aka sace yayi bombarde to annan iya kawo ni change ya ce mu Saudiya ku sha ma Iran lahiya damuna sun rige Iran yanzu ku sha ma Iran lahiya to irin wannan abun iya hudi tunda bai nutsu kware a cikin siyasa ya yi magana akan mutum haka an dai wani kuma a rijin kin shi wannan kin ne
sallamu mun bar mai aiko mana da wannan hira da tsohon jakadan Niger a kasar Libya masu sauraro ga Ibrahim Kalma shi garba da filin amsoshin tambayoyinku
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma masarautar ta Katagun za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar Sufrens Ya'u Adamu Bulkaciwa da Sa'idu mai danyen kifi a bayan tashar mota da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son bayani kan bambancin lu'ulu'u da zinari da azurfa. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Prince Ya'u Adamu kan lu'ulu'u da zinari da azurfa. Idan masu tambayar na saurare to ga ƙwararre a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro wanda ya kammala bayani kan zinari saboda haka
sai azurfa kamar yadda tambayar yakan iya sani da azurfa da zinariya su suna da alaka dukkanin su suna da dangantaka da karfi kuma akwai dan kamanci aka a tare da su sai dai ita azurfa masana ta sun bayyana ta da cewa farati yawa kamar can zinariya da take da launin wato rawaya ba ita azurfa yawanci farati sannan kuma an ce ta ma tana daga cikin abubuwan da ko kuma irin karafan da dan adam ya fara gano su a duniya ita ma tarihin amfani da ita ko kuma kota an ce ya faru daga shekaru 4000 kafin bayyanar Annabi Isa alaihi salam to sannan ita ma ana amfani da azurfa a wajen wato yiwa kuɗi ado in baka manta ba ma komo a nan Najeriya shekarun baya a cikin tunallukan da sisi na lokacin da muke amfani da kudin Ingila akwai irin waɗanda suke da shafe na azurfa kamar sisi da kuma zan iya kira ko taro ne a lokacin sannan kuma bayan wannan wani abu da ake amfani da azurfa shine wato wajen ado da kuma wato kayayyaki da ake amfani da su na tsawata gida wato kamar cokula abinda bature da yake fitira din nan tantsa ko kuma kitin tantsa duk zaka ga duk abinda yake da kali ko zaiba zaka samu akwai ainihin wato azurfa a samu dudi din nan da muke amfani da shi wajen duba fuska akwai azurfa a cikin sa sannan kuma a fuskar lafiya likitoci suna amfani da wani bangare nata wani ba'ari nata su hada da wani sinadari su yi wa dan adam cipo a hakori idan hakori ya fashe wato idan hakori yana da huda ana so kuma a yi cipo hakan ne amfani da wani sinadari da ake kiransa amalga a cusa a cikin hakorin mutum kuma ya zauna garangam sannan kamar ita ma na faɗa akan zinariya azurfa ita ma akan yi amfani da ita wajen shafawa batula da muke amfani da su a radio da kuma wato na'urar lissafi wato raskwana calculators kenan da kuma wayoyi da dan adam yake amfani da su dai na abubuwan kayan lantarki ita kuma an ce kasashen da aka fi samun ta kasashen Mexico da Peru da Australia da China sai kuma na uku su shine da sun san wato diamond ko kuma abin da aka fi kira lu'ulu da Hausa shi lu'ulu wato dutse ne shi kuma ba karfe ba kaga inda suke bambanta da ainihin zinariya da azurfa ke dutse ne da aka ce yake da tsananin karfi da kwari da kuma dadewa dan an ce kusan ba ne iya ganin bayan wannan dutsen in dai da rai bi a ce dan adam ya ga bayan sa sai dai dan adam yayi abin da zai yi da shi ya bar duniya ya bar shi a nan to shi dutsen lu'ulu'u kamar yadda muka sani shi kuma kamannin sa wato kalkali ne da shi kalkali ne da shi ba kamar yadda za a dauki a zinariya a sarrafa ta yadda ake so a yi abu ko zobe ko sarka ko abu da sauransu ba shi sai dai a dauki dutsen kamar yadda yake a siffarsa da kuma kwarkwarɗin da yake da shi a yanka shi a tashi abin da ake so a tasa kuma yawanci an ce an fi yin amfani da shi wajen yin zobba da ake amfani da shi wajen ɗaurin aure musamman a nan ƙasashen Amurka da Europe wato da kuma Japan sannan kuma ana amfani da shi wajen tuni wa ɗan adam ado kamar sojoji da wajen wasanni ana yin amfani da su wajen ba da lambar girma idan wani ya yi bajeta ko kuma yi wani abu wanda ba safi aka saba ganin sa ba sannan kuma ana amfani da shi a masana'antu shi kansa dutsen wato lu'ulu abin nan ne da ake cewa dutsen fashin kamar dutse ne da ake amfani da shi kuma wajen yanka dutse dan uwansa ba a cika yanka diamond da wuka ba a'a daga jikinsa irin wanda aka yanka aka sarrafa aka goge ya kai fi da shi ake amfani kuma a yanka wato wani diamond ko kuma lu'ulu kaji shi irin nasa shi kuma saboda ne saboda kwarin da yake da shi da karfin da yake da shi da kaifin da yake da shi idan an sarrafa shi gwargwadon yadda ake so a yi amfani da shi
to sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun da kuma sarautar ta Katagun idan mai tambayar na saurare to ga dokajin Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da cigaban ansarka bayan da wakilinmu na Bauchi Abdulrahman Muhammad ya ƙara tambayar sa cewa
wato idan na fahimce ka kamar mutanen kasar Katagun sun hada jini da Larabawa kenan
sun hada jini da Larabawa don asalin shi Malam Lawan kakan Malam Lawan da ya zo Najeriya mutumin kasar Makka ne kuma yana daga cikin 'yan sarauta na kasar Makka dalilin batawa na sarauta ya sa ya koma Sham har ma ɗansa da ake kira Sulemanu Adandaya ya zama limamin Sham shi Sulemanu Adandaya shi ne ya haifi Malam Lawan wanda ya zo ba garmi ya zo na faɗa ya zo shi yayi
to ganin dai cewar yankin kasar Hausa musamman ma inda yake aika Shehu Usman Afodiyo ya yi ta yayaɗa ko kuma jaddada addinin musulunci shin kasar Katagun tana daga cikin garuruwan da yake su ma suka samu tuta na musulunci daga shi Shehu Mujaddidi
saboda tabu tana ciki dan Malam Ibrahim Zaki yayi karatu a wajen ubansa Malam Lawa daga nan ya tafi dalibta Zaria sai ya samu labari akwai wani babban malami a Gogor ana kiransa Modibo Gogor to shi ne Shehu Usman Danfodio dan Modibo Gogor ake kiransa
ya zauna kaman a wajensa kaman na shekaru
ya zauna a wajensa yayi shekaru amma lokacin da yaje ma fa ba wai yaje shi ba ya samu labarin sa ne sai yace ya kamata su je su ganshi yana karatu a Zaria Zaria sun da dede na ya rabu to shine bar Zaria suka tafi dan su gano shi a can Gogor dan da a Gogor shi Shehu Usman dan hodi yake kafin ya je dake kafin ya zo Sokoto
kenan batun ya kukku a fada akai ce ko shi Zakiya ne kace ko
Zakiya
Zakiya kalbi ya yi wannan yaki na
yayi yaki na jihadi ya fara da wani gari gabar da burkatuwa ana kiran garin Shalim daga Shalim ya tafi Udugu amma Udugun dinnan ya samu can abin turjewa ne shi sarkin Udugu ne wannan lokacin dan yana da yaya yana da mutane shi kuma ba addinin musulunci yake ba ya kai dai sau shida yana zuwa sai a na bakwai ya samu ya yake
shi shi azzaki shine da sarkin katabun na farko
shi da sarkin katabun na farko wanda ya karbo tuta a wajen Shehu Usman Danfodio
to ina ne ya fara kafa garin sa
ya fara zama a Tashina
Tashina tana nan har yanzu
Tashina tana nan har yanzu ƴaƴan sarki ne ma yawanci suke sarauta a Tashina din
tana da nisa da kanta domin fadar wato masarautar Katagun kamar yadda muke gani
ba ta da nisa daga masarautar Katagun
to amma ƴaƴan sarki sukan je wajen su zauna
ƴaƴan sarki ana kai su wajen sarauta
yanzu kamar shi sarkin Katagun na 11
haka
mai martaba
Muhammadu
Alhaji Dr. Muhammad Kabir Umar shin ya taɓa yin minista a Najeriya ne?
Ya yi minista a lokacin gwamnatin Tsaruna, ya yi minista na harkar cikin gida Internal Affairs.
Lokacin shi ne yake kamar wakiltar Shiyar Arewa ne ko kuma dai?
Yana ɗaya daga cikin wakilai da aka biyo wa ƙasar Katagun.
Mutane da yawa har yanzu ba su san menene bambancin Azare da kuma Katagun ba. Sai ka tsakanin Katagun da kuma Azare.
Bambancin Katagun da Azare ku mutanen Bauchi ku ne kuke cewa Azare Katagun amma Azare daban Katagun daban
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin cigaban ansar tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Waziri Dokajen Katagun da Malam Sani Balankaro da wanda ya hada mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu ni naku Ibrahim Ka Almasihi Garba ke cewa a kasance lafiya
to madalla ga takardun labaran duniya
to a karon farko yau an hada yammacin cibin ɗanin 82 da aka sako daga hannun kungiyar Boko Haram tare da iyayensu a wani shagali da aka yi Abuja babban birnin Najeriya su yan matan suna cikin dalibai mai 176 da aka sace daga makarantar su ta Chibok a shekarar 2014 daga baya aka sako su bayan da su hukumomin Najeriya suka sake su yan Boko Haram din kuma daman kafin haka a watan Oktoban da ya gabata an sako yan mata 21 ko da kyar yanzu akwai kamar 100 da ke rike a yau sarki Salman bin Abdulaziz na Saudi Arabia ya bayo shugaban Amurka Donald Trump lambu girma mafi daraja ta Saudiya din lokacin da su biyun suka gana a fadar shugaban da ke Riyadh a yau din ne shugaban Trump din ya isa kasar Saudiya domin su ziyarar shi ta farko zuwa kasashen ketare sun bayan da aka zabe shi sai dai yayin da yake cin yana nan bulaguro ta gomishinsa da farin jininsa suna kare ci baya na Amurka kuwa tsakanin yan jam'iyyar su ta Republican inda aka ce daga cikin kashi 100 kashi 38 ne kawai yanzu suke goyon bayansa kashi 56 kuma ba sa son abin da yake
Masu sauraro da takardun labaran muka zo karshen shirin mu wannan lokaci sai can da misalin 9 da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu da ku sake jin mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin mai ban kwana ga dan bangai sauraron sashen wasu na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani sarkin zangon Dukku SA Special Duties na gwamnatin jihar Gombe yanzu a madadin sauraron abokai ki musamman Ali Mustafa na Sokoto da Salmon Abo Ibrahim Alfa Ahmed ne ke ciwar mu huta lafiya.